Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 22 ga watan Yuli a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin Capitol na majalisar kasar sun ce shugaban kasa na lokacin Donald Trump ya ke daukar mataki har na tsawon sa'o'i uku. Sojojin Sri Lanka sun wargaza cibiyar zanga-zangar nan ta birnin Colombo, wadda ta kasance headquarter waɗanda suka jagoranci zanga-zangar adawa da gwamnati ta tsawon watanni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa Olena Zelenska ta kai birnin Washington na Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya za ta haɗa hannu da China wajen inganta fannin noma ta hanyar amfani da wata sabuwar fasaha ta ciyawar Juntao.
Shi wannan ciyawa kuma yana ba wa dabbobi lafiya, yana ƙara musu kyan jiki. To muna ga yana da kyau idan mutane za su shiga nomanta. Akwai waɗanda musamman suke so ma su saya, ba a nan ƙasan kaɗai ba har ƙasashen waje.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa wani bincike da hukumar kare mutuncin ma'aikatan gwamnati a Ghana ta gudanar ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda da na hukumar kwastam da kuma jami'an hukumar harajin ƙasar suna a sahun gaba wajen karɓar cin hanci da rashawa a shekarar 2021. Bayan haka za ku ji yadda 'yan adawa ke ci gaba da caccakar bashin kimanin naira miliyan 8,000 da gwamnatin jihar Katsina a Najeriya ta ciwo don aikin gina gadojin sama da na ƙasa, a daidai lokacin da kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar ke korafin mayar da shi saniyar wari a harkokin jam'iyyar APC. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin Capitol na majalisar kasar sun ce shugaban kasa na lokacin Donald Trump ya ki daukar mataki har na tsawon sa'o'i uku, yayin da dubban magoya bayansa ke bore a Capitol suna ta kokarin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa. Shugaba Trump ya zauna a teburinsa na cin abinci yana kallon boren a talabijin, a yayin da manyan hadimansa masu bashi shawara na ƙuddaƙud da iyalansa ke roƙonsa da yi abin da ya kamata duguni shugaban ƙasar Amurka ya yi, a cewar 'yar majalisar wakilai Alain Luria, 'yar jam'iyyar Democrat a kwamitin. Shi ma wani mamban kwamitin majalisar wakilan Adam Kissinger, ɗan jam'iyyar Republican daga Illinois, ya ce ba wai shugaba Trump ya kasa ɗaukar mataki ba ne, a'a, ƙin ɗaukar mataki ya yi. A jawabinsa na kulle yomin jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa Olena Zelenska ta kai birnin Washington na Amurka. Zelensky ya ce 'yan majalisar Amurka James Rich, Benjamin Karin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Patman, Jean Shashin da Lindsey Graham sun gabatar da daftarin ƙudurin ayyana abubuwan da Rasha ke tafkawa a Ukraine a matsayin kisan kiyashi. Bisa ga daftarin, a ta bakin Zelensky, majalisar dattawan Amurka na yin Allah wadai da Rasha saboda kisan kiyashin da take yi wa mutanen Ukraine. Ya yi kira ga Amurka, NATO da EU su daɗa goyon bayan gwamnatin Ukraine don tsaye da ci gaba da kisan kiyashin da Rasha ke yi ma mutanen Ukraine, su goyi bayan kafa kotuna da kuma binciken manyan laifuka a matakin ƙasa da ƙasa don gurfanar da shugabannin siyasa da na sojojin Ukraine saboda takalo yaƙin, manyan laifukan yaƙi, manyan laifuka kan bil'adama da kuma kisan kiyashi.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Duba da yadda kwararowar hamada da sauyin yanayi ke jefa miliyoyin jama'a cikin talauci da kuma illata muhalli, Gwamnatin Najeriya za ta hada hannu da kasar China wajen amfani da sabuwar fasaha ta ciyawar da ake kira Juntao daga kasar ta China don tabbatar da cewa manoma sun rungumi dasa sabbin nau'in ciyawar da ke hana zaizayar kasa don kawo inganci a tattalin arzikin kasar da kuma samar da ayyukan yi ga dubban matasa. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce a shirye take ta hada hannu da gwamnatin China kan fasahar ta ciyawar Juntao domin samun wadatar abinci a kasar, matsalar da akasari ake dangantawa da sauyin yanayi. Daraktan a ma'aikatan noma da raya karkara wanda ya wakilci babban minista a ma'aikatar a wajen taron kaddamar da fasahar a Najeriya, Injiniya Abdullahi Gabba Abubakar, ya bayyana alfanun fasahar ga Najeriya a wannan lokaci.
Wannan technology din yana da amfani kwarai da gaske dangane ga yadda muka gani ko muka ji labarin. Shi wannan ciyawa kuma yana ba wa dabbobi lafiya, yana ƙara musu kyan jiki. To muna ga yana da kyau idan mutane za su shiga nomanta. Akwai waɗanda musamman suke so ma su saya ba a nan ƙasan kaɗai ba har ƙasashen waje. Saboda haka muna ƙoƙarin mu tabbatar ta samu karɓuwa a ƙasan. Wasu za su nome ta don su ba dabbobinsu, wasu kuma don su saya. Ina ga zai taimake mu ƙwarai da gaske. Sa'annan kuma an yi amfani da shi a ƙasashe wajen 113 wanda duk suna ganin alfanunsa. Yanzu aka zo da shi Najeriya. Kuma muna ganin jama'a in suka karbe ta, mu ma daman yan iyau ne za mu iya yin ta kuma za mu bunƙasa ta fiye da yadda ake tsammani.
Sashen tattalin arziki da zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESA tare da cibiyar da ke samar da bincike da fasahar Juntao a Jami'ar Aikin Gona da Gandun Daji ta Fujian Fafu na ƙasar China, ƙarƙashin gidauniyar wanzar da zaman lafiya da ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka gabatar da wannan shiri ga Najeriya da aka yi wa take da haɓaka ƙarfin ƙasashe masu tasowa don cimma nasarar noma mai ɗorewa ta hanyar musayar fasahar Juntao don kawar da talauci da haɓaka ayyukan yi masu inganci. Jakatan ƙasar China a Najeriya mai martaba Chu Jinchao ya bayyana cewa asalin wannan fasaha ta Juntao an yi shi ne don taimakawa ɗan adam da muhallinsa. Ya ce,
"I'm very happy. I'm advocating the shared Chinese family."
Na yi farin cikin bayyana wannan fasaha ta ƙasar China ga Najeriya, kuma ɗaya daga cikin ayyukan da na sa a gaba a ƙasar shi ne tabbatar da cewa an samu wata cibiya a Abuja na fasahar Juntao don zai sa a samu cikakken alfanun wannan fasaha ta hanyar samar da abinci, ayyukan yi, rage rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma da dai sauransu. Ina kuma fatan nan gaba Najeriya za ta samar da irin wannan fasaha ga sauran kasashen duniya. Alfanun wannan fasaha dai na da matukar yawa ta fuskar tattalin arziki da al'umma ke bukata ta hanyar inganta ayyukan noma da rage zaizayar kasa da kwararowar hamada. Shugaban fasahar ta Juntao daga China zuwa Najeriya da wasu kasashen Afirka Dr. Lawadi Ibrahim Dati na cewa,
abinda muka yi research ne sa muka ci gaba da bincike akai wanda shekaru 12 da suka wuce yanzu sai muka yi tunanin cewa to bari mu shigo da wannan kimiyya ta Juntao technology zuwa don mu ga yadda zamu yi amfana wajen kare zaizayar kasar da yake faruwa a Najeriya. Mun yi amfani, Allah ya taimake mu, kamar Yobe, Bauchi, can arewacin Bauchi, Kano, Jigawa, Kebbi duk mun shuka, mun gwada, mun tabbatar zai ya rike zaizayar kasa a wannan gurare. Sai Buli erosion kuma mun gwada shi a Gombe da Bauchi wanda ya rike. A jikin mushroom din akwai magunguna a jiki da duk wanda ya sha yana ƙara bunƙasa shi, yana ba su lafiya. So sai zamanto mutanen Najeriya suna son samun wannan abu nan da gaggawa, wanda insha Allah haka mun fara training din mutane da matasa har da matan aure.
Zuwa yanzu dai sama da kasashe 100 ne ke amfani da wannan fasaha, kuma a Najeriya tuni jihohi irin su Nasarawa, Benue, Plateau, Anambra, Adamawa, Rivers da Bauchi suka rungume wannan fasaha ta Juntao. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, hukumar da ke sa ido kan harkokin nukiliyar Japan yau jama'a ta amince a hukumance da shirin kwarara fiye da ton miliyan guda na ruwan da aka zuba wa magani daga durƙushasshiyar tashar nukiliyar nan ta Fukushima zuwa cikin teku. Dama gwamnati ta yi na'am da shirin, sannan ya samu goyon bayan hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa IAEA. To amma sai hukumar da ke gudanar da harkokin tashar wato TEPCO ta samu amincewar al'ummar da ke kewaye kafin ta aiwatar da shirin. A ƙarshe, ƙararrawa marar ƙarfi ta kiɗin gargajiyar nan ta Shangon da ke fitowa daga haikalin ‘yan Bama a arewacin Thailand, mutunatarwa ce game da dubban ‘yan Myanmar da suka shigo, waɗanda suka guje ma tashin hankalin da ke aukuwa a ƙasarsu cikin tsawon gwamman shekaru da suka gabata don neman rufayayyar makoma. Ga wata uwa ‘yar ƙabilar Shan mai suna Nan Hong, wannan kiɗin wata hanya ce ta samun kwanciyar hankali na wucin gadi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ghana na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da matsalar cin hanci da rashawa ta zama ruwan dare. Wani bincike da hukumar kula da kare mutuncin ma'aikatan gwamnatin ƙasar ta yi ya nuna cewa kimanin CD biliyan 5 wato kwatankwacin dalar Amurka sama da miliyan 614 aka bayar a matsayin cin hanci ga ma'aikatan gwamnati a shekarar 2021. Kuma jami'an 'yan sanda da na kwastam na a sahun gaba. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Among police, among Ghana Immigration Service, and among the Ghana Revenue Authority are the top three in which payment of bribe was the highest.
Bincike da hukumar kula da mutuncin ma'aikatar gwamnati a Ghana, wato Ghana Integrity of Public Service Survey ta gudanar, ya bayyana cewa jami'an 'yan sanda, hukumar kula da shige da fice na custom, da hukumar karban haraji na ƙasa, da hukumar kula da filaye, su ne suka fi karban cin hanci da rashawa a Ghana. An kaddamar da taron gudanar da binciken na shekara 2021 ne a nan birnin Accra, inda rahoton ya nuna cewa 9 daga cikin 10 na cin hanci da rashawa an biya su ne da sabar kuɗi. Na tuntubi wasu jama'a inda suka nuna yadda lamarin cin hanci yake addabar su a Ghana.
Suna Umar Adamu.
Kato biyan bribe
sosai, na biya bribe daga passport office game da shanin passport da na mata na ma na biya bribe aka mini shi da maza kuma na gan kamar na biya kuma mini shi da maza
idan da baka biya ba
eh da mai biya ba dai ni da kana san kaman shedin gira wani wata ko wata biyu kenan.
To me kake gani game da wannan batun biyan bribe aka san?
Eh yanzu dai bayan ce dai ko be biyan bribe mu duka muna biyan bribe kawai anya daban-daban dai wallahi gaskiya dai da fadde gwamnati da gagan yan wannan ke wurin duka guru na duka kore su duka wuri su abinan su kinki na
suna na faru anya dai da muke anya akwai problem wani lokacin akwai yan sanda sun stop nka mai moto na jinjiki sosai don kowani ma na da takarda ma police ya yi mai sanda stop nka ne ce maka in ba ka biya wani da wani kudi ba ba za su sake kire kuma kana neman sauri ka je ka yi arakanka.
Ibrahim Mukhtar, mun samu matsala daga police station ne. To kamin ma a zana statement mai shi ko a ji da mai shi ma da muka yi kamar muna bada wani abu sadna aka ji da shi kuma long gari bai gwada haka ba.
Muryar Amurka ya tattauna da Malam Abdulmajid Musa mai sharhi ne akan al'amuran cin hanci da rashawa a Ghana.
Cin hanci da rashawa gaskiya yana ci mana tuwa kwarya kwarai. Kamata ya ce gwamnati ta tashi sai ya kai. To amma abinda ya zama dole ya kamata gwamnati ta tashi sai shine yana bar kasa ya koma baya domin in zaka je kai kowane aiki kaka nemi a maka aiki kowane ma'aikata na gwamnati shi ga ainihin kudin da zaka sa ciki yana fi ya da kudin da ya kamata ka sa. Na biyu kuma kudin da ya kamata ya zo ma gwamnati ana sa aljifu wanda ya kamata kuma a doke shi saboda cin hanci da rashawa zai iya yi aikin ba dokan shi sha doki wani da yake ya biya kudi. To ka gani ka ga kaje ka mutu yana aiki gwamnati bai aikin da kyau gwamnati kuma na bashi saboda mai shi bashi da kore wanda ya kamata yayi wannan aiki in kin gani wanda shi kuma ke duba kamar bacin cin hanci da rashawa yana bar kasa na komawa baya domin ilimi da ya kamata ba mutu cin hanci da rashawa na ya bar even wurin zana exams da yake za jaraba mutun yayye ci jarabawa yaje gaba wanda ya bada kuri shi a bashi abin shi yaje gaba kan bai san kan abin da yake ne sai sa wangare wayan sun su ya sa dole ne gwamnati ya tashi sai kan wanga yaki da cin hanci da rashawa.
Jami'a daga hukumar wayar da kan jama'a Samira Yaya ta yi bayani akan matakan da gwamnati ke dauka don kawo karshen matsalar cin hanci da rashawa a Ghana.
Matsayin na hukuma na ce batun cin hanci babban matsala ne da muke so a ce an yake shi gaba da a cikin wangan kasa don wanga issue ne 2017 mu a wurin mu na hukuma muka conduct wani research abatun mi ya kasa ke tunani abatun cin hanci da karbar rashawa mu ya kasa suka nuna damuwar su da yanda cin hanci ke affect ayyukan su. A bayan wannan muka tashi muka sai muka fara education fara ilmatu da ya kasa gaba da ina zuwa a masallatai a churches a makarantu ko ina da kasan kamar an samu ɗan ƙasa ilmantar da su batun wanga mummuna illa. A baya wannan kuma muka yi a lot of dialogues kamar uku hudu ya dai muka kira manya. To in dai bayi wanga da muka yi duka sabon rahoto na gwada kamar kusa da biliyan biyar aka samu a cikin hanci da aka karbi a cikin public service. Ai wanga an ce babban matsala ne da ke da damuwa. To to that effect mun kira shugabannin kasan mu, chief president kasan mu tashi ya tsaya ya duba ya gani ya dai a yaki wanga illa.
Hukumar kare haƙƙin ɗan adam da shari'a ta ƙasa wato SRAJ a takaice ita ce takaddamar da binciken tare da haɗin gwiwar hukumar kididdiga ta ƙasa da tallafi daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai yaki da miyagun ƙwayoyi da laifuka. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim daga Ghana, yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya. Batun ciwo bashin kimanin naira miliyan 8,000 da gwamnatin jihar Katsina ta yi don aikin gina gadojin sama da na ƙasa a birni da kewayen Katsina na ci gaba da fuskantar caccaka daga 'yan hamayya. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon sakataren gwamnatin jihar Dr. Mustapha Inuwa ke korafin mayar da shi saniyar wari a harkokin jam'iyyar APC mai mulkin jihar tun bayan da ya sha kayi a zaben fidda gwani na gwamna da aka yi a kwanan baya. Wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ga alama dai har yanzu zaben fidda gwani na dan takarar gwamnan Katsina a jam'iyyar APC ya bar baya da kura, domin kuwa wasu daga cikin waɗanda suka sha kayi a zaben ne ke ci gaba da korafin mayar da su saniyar ware tun bayan kammala zaben. Dr. Mustapha Muhammad Inuwa, tsohon sakataren gwamnatin jihar ta Katsina kuma shugaban farko na jam'iyyar APC a Katsina, na cikin jerin 'yan takarar kimanin 8 da suka nemi jam'iyyar ta APC ta ba su tikitin takarar gwamnan jihar na Katsina a zaben baɗi idan Allah ya kai mu.
Mu ba mu da zaton cewa za a yi wani abu wanda zai kawo na ƙasa a kan wannan tabiyar. To amma shin duk yanda kai kake so, ba a neme ka ba, ba a yi shawara da kai ba, sai ma ta kai ga kaji ana maka zagon ƙasa duk wani wanda kake da shi sai ana bin shi ɗai-ɗai-ɗai-ɗai, ana cewa su tafi, ana cewa kaza, ana cewa kaza. Ai, wanda ma faɗa ce ko da mu ko ba mu za a ci zaɓe. To kaga ashe dole mu jira mu sa ido tunda muna ganin kila kamar yadda ake cewa ba a san hidimar da mu, kuma ana tunanin ko da mu ko ba mu ba za a ci zaɓe kamar yadda ake faɗi. Shi fa zaɓe al'umma ke yin shi, kuma ya kamata mutane musamman a zamanin nan na yanzu mu gane cewa jama'a fa a yanzu sun san menene yake musu daidai, sun san menene ba daidai ba.
Wannan ta sanya masu kula da al'amura ke cewa akwai babban kalubale a gaban jam'iyyar ta APC Katsina, amma mataimakin shugaban jam'iyyar a jihar Alhaji Bala Abu Musawa na cewa
tun bayan da aka gama zaɓuɓɓuka an nan tsaya aka huta saboda lokacin da aka gama zaɓen gwamna sai aka shiga zaɓen maganar shugaban ƙasa. Saboda haka dukkan jam'iyyar jihar Katsina suka kama hanya suka tafi domin zaɓe. Sakataren gwamnati har da shi muka ji dan yana cikin National Delegate na Dan Musa Local Government, da shi aka yi zaɓe, da shi kuma muka dawo. Kuma bayan mun dawo kuwa jam'iyyar ta jihar Katsina ta kirawo shi karkashin mai girma gwamna da sauran 'yan takar kari. Bisa al'ada in ka nemi abu baka samu ba, da daɗi a ce a yi haƙuri. So ba an ba da haƙuri ba ne bisa ga an zalunce ka, aka ba juna haƙuri, aka kuma yi niyyar yin ta yi a gaba. Ni ban ji wani sakaka katsiwa daga bangaren sakataren gwamnati, kuma sun haɗa ɗan takarar mu na gwamna a Kaduna sun ƙara tattaunawa.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar PDP mai hamayya a jihar ta Katsina ke kushe gwamnatin jihar saboda ta ciwo bashin kimanin naira miliyan 8,000 da ake aiwatar da ayyukan gina gadoji guda uku a birni da kewayen Katsina.
A lokacin da ake gada, a lokacin ne babura suke yawa na 'yan ta'adda suke ebowa babur 200-300 ya zo ya shiga gari. Wannan kuɗi in har za a iya zuwa a je a ciwo wa'annan bashi, to abinda ya kamata a yi da batun kuɗin nan wurin tsaro. Yanzu in ka taho ni na hidi maka matazu local government ita ce ba mu da 'yan sanda isassu, ba mu da sojoji isassu. Mu idan an taho boda miki da an taho wurin za su taho. A jihar Katsina ba flyover ba ce ba. Jihar Katsina in ka zo akwai titi.
Honorable Zaradin babba ma zoji kenan jigo a jam'iyyar PDP a jihar Katsina. Sai dai kwamishinan ayyuka na jihar ya ki ba da ƙarin haske ko cewa uffan dangane da wannan batu na aikin gina gadoji a birnin da kewayen Katsina. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gabanin mamai da Rasha ta yi wa Ukraine. Jami'ai a nan Amurka suke gargadin cewa akwai yiwuwar a kawo wa Amurka hararen yanar gizo ta hanyar yin kutse a na'urorin wasu muhimman wurare a kasar. Lamarin da ya sa hukumomin tsaron kasar suka tashi tsaye wajen ganin sun yaki masu wannan mummunar ɗabi'a, waɗanda kan nemi kuɗin fansa kafin su buɗe kusan da suka yi wa kamfanoni ko wata ma'aikata. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali akan kenan. Sunana Mahmud Lalu. Matsalar masu yin kutse ta yanar gizo akan kamfanoni don neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a sassan duniya, kamar yadda bincike ya nuna, yayin da masu kutsen ke mai da hankulansu kan muhimman wurare kamar kamfanonin da ke safaran mai ta bututun ƙarƙashin ƙasa, inda masu kutsen kan shiga na'urorinsu su rufe bututun har sai an biya kuɗin fansa kafin su buɗe su. A irin wannan kutsen, masu yin sa kan shiga cikin na'urorin kwamfutocin kamfanin ne su dasa wani mugun abu da zai iya rufe duk wata safaran man, sannan su nemi kuɗin fansa na maƙudan kuɗaɗe kafin su buɗe su don man ya ci gaba da gudana. Irin wannan kutse kan kassara harkokin kasuwancin kamfanonin ya kuma sa su tafka mummunan asara. Brett Carlo mai fashin baki ne a kamfanin MSSoft da ke yaƙi da matsalar ta kutse a yanar gizo.
Ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years.
Yace matsalar kutse akan kwamfutocin kamfanoni don neman kuɗin fansa ta sauya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Kodayake har yanzu suna amfani da wannan tsari, amma yanzu masu kutsen sun samu wata dabara ta yadda za su iya sace bayanan kamfanin su kuma yi barazana sake su akan yanar gizo a matsayin wata dabara ta ƙara neman kuɗaɗen fansa. A shekarar 2018, masu irin wannan aika-aika kan nemi a biya su kuɗaɗe kamar dala Amurka 5,000, amma a yau ɗaruruwan dubban kuɗaɗe suke nema, a wasu lokuta ma har zuwa miliyoyi. Sukan kuma nemi a biya su ne ta hanyar kuɗaɗen crypto, waɗanda suke da wahala iya bin diddigin su. A nan ma mai fashin baki Brett Kenney yake cewa biyan kuɗin fansa abu ne mara kyau, domin yana ƙara kuɗaɗe da masu yin wannan aiki. Idan kowa ya ƙi biyan kuɗin fansa, babu wanda zai riƙa yin kutse a yanar gizo don satar bayanai. Ƙwararru dai sun ce ire-iren waɗannan masu kutsen mutane ne da ke abubuwansu cikin tsari, kuma suna tafiyar da harkar ce tamkar wani wajen kasuwanci, inda suke da sashe-sashe da ma'aikata, kuma sukan zaɓi wanda suke so su afkawa ne cikin nutsuwa. Boydin Rona ƙwararriya ce a hukumar gina tubalan tsaro a yanar gizo a nan Amurka. Ta ce ba wai faɗa wa kowa suke yi ba, sukan zauna su kalli wani kamfani guda ne wanda suke ganin za su iya nasara a kansa, wanda kuma zai biya kuɗaɗen da ake nema sai su afka masa. Jami'an Amurka sun ce yawancin masu wannan aiki na kutse na zaune ne a gabashin nahiyar Turai, inda suke zaman kansu, yayin da a wasu lokuta kuma akan samu wasu gwamnatocin da suke mara musu baya. Boydin ta ce muna kallon Rasha a matsayin wani wuri da mafi yawan hare-haren ke fitowa. A bara ne dai shugaba Joe Biden ya tunana ta kira ga shugaba Vladimir Putin na Rasha kan ya taka wa masu irin wannan aiki na kutse a yanar gizo burki a kasar. Zuwa ƙarshen shekarar 2021, an ga ragowar yawan hare-haren da ake kaiwa na kutse a yanar gizo, kuma wasu masu fashin baki sun danganta hakan da matsin lamba da Amurka ta nuna ta hanyar amfani da diplomasiya. Sai dai wasu na cewa ɓata garin sun fara yin takatsantsan yayin da hukumomin tsaron Amurka suke ƙara ƙami wajen yaƙi da matsalar kutse don neman kuɗin fansa, ciki har da karɓe kuɗaɗen da aka biya, saka takunkumi, cafke waɗanda aka samu da laifi, da kuma ta sake su zuwa gaban ƙuliya. Amma kuma duk da haka, kamfanin MSSoft ya ce akalla kamfanoni 2,323 aka kaiwa hari a bara, ciki har da ƙananan hukumomi, makarantu da asibiti.
consequences are the potential effects.
Brett ya ce abu mafi muni da ke faruwa shine yadda lamarin ke shafar jama'a da kuma mutane da mai yiwuwa ba za su iya samun kulawa a asibiti ba sanadiyar kusan. Misali idan har an kaiwa asibitin da suke zuwa hari. Ƙwararru dai yana ba da shawarar cewa ya kamata kamfanoni da asibitoci su riƙa ajiye kofin duk muhimman bayanansu a wasu na'urorin da ba sa kan yanar gizo, ta yadda waɗannan ɓata gari ba za su iya kaiwa gare su ba. Masu sauraro da kuma kamu kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Dino Yahi da Anna Rice waɗanda suka hada asalin rahoton, sai kuma Julie Davis Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. To yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ta ce Allah ya sa gabatar da sabon ƙudurin doka da ke nufin wadata ƙasa da hasken wutar lantarki da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi. Allah ya sa mu gani a ƙasa domin an daɗe ana ruwa ƙasa na tsutsewa. Saƙon Mahmud Salihu ƙauren na Moda daga jihar Zamfara ya ce shawara ta ga masu gidajen bireda a Najeriya, maimakon shiga yajin aiki idan ƙarin kuɗin biredin za su yi ai ba sai sun shiga yajin aiki ba, kawai su yi ƙarin kuɗin domin ko nawa za su ƙara za a samu masu iya saya, don haka ba sai sun azabtar da al'umma ba ta hanyar shiga yajin aikin da ba zai sauya komai ba. Saƙonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina. Ya ce taron Majalisar Tsaro na Ƙasa da Shugaba Buhari ya jagoranta a fadarsa da ke Asoro da zimmar samar da ingantaccen tsaro a ƙasa. To mu dai 'yan ƙasa mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Saƙon Sani Muhammad Cindo Angwakaro Fima Daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin al'umma a zaben shekarar 2023 dake karatuwa, ka zaba mana mafi alkhairi a gare mu, amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Janila Ado Salati goma ga Annabin Rijau da fatan Ado Salati goma ga Annabin Rijau. Suka ce muna kira ga ƴan uwan mu talakan Najeriya da cewa lokaci yayi da zamu daina zama tankar kaji ana watsa mana tsaba. Muna rububin tafkewa a lokacin zaɓe domin in dai bamu daina ba to zamu ci gaba da zama cikin keji har abada, bamu san ranar da zamu samu ƴancin mu ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙon.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka masu binciken Boren da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin Capitol na majalisar kasar sun ce shugaban kasa na lokacin Donald Trump ya ki daukar mataki har na tsawon sa'o'i 3 yayin da dubban magoya bayansa ke bore a Capitol suna ta kokarin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya a zaben shugaban kasa. Shugaba Trump ya zauna a teburin sa na cin abinci yana kallon boren a talabijin. A jawabinsa na kullum yaumin jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an fara ganin fa'idar ziyarar da uwar gidansa Alena Zelenska ta kai birnin Washington na Amurka. Zelensky ya ce ƴan majalisar Amurka James Rich, Benjamin Karin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Patman, Jean Shashin da Lindsey Graham sun gabatar da daftarin ƙudurin ayyana abubuwan da Rasha ke tafkawa a Ukraine a matsayin kisan kiyashi. Bisa ga daftarin a tabakin Zelensky, majalisar dattawan Amurka na yin Allah wadai da Rasha saboda kisan kiyashin da take yi wa mutanen Ukraine. Ya yi kira ga Amurka, NATO da EU su daɗa goyon bayan gwamnatin Ukraine don tsaida ci gaba da kisan kiyashin da Rasha ke yi ma mutanen Ukraine.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalin Gambo Ajanda a jihar Kano murnar daurin auren yar Safiddausu Gambo da za a yi gobe Asabar 23 ga watan Yuli da misalin karfe 10:30 na safe a garin Lahadin Makole da ke karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Allah ya sanya alkhairi, amen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin, da ma injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.